Majalisar wakilan ta ce abin da yake daukar mata hankali shine idan aka bari jinsin jakuna suka kare a duniya to mutanen karkara a jihohin arewacin Najeriya za su wahala sosai domin jaki dabba ce da suke amfani da ita wajen safarar kayan gonakin su har inda ake fama da karancin ruwa da jakuna ake amfani wajen jan ruwa da daukar ruwa zuwa gida a wasu kauyuka ma da shi ake kai amarya Honorable Garba Dakti shine yayin yunkurin kudurin dokar.
Akasarin mutanen mu na karkara na arewacin arewa rayuwar su kusanta dogara da amfani da waɗannan jakunan wurin taimaka musu na neman hanyar abinci. Yau aka ce jakunan nan tunda ɗan kasuwan kasar Sin wato China suka shigo Najeriya suka fara neman fatun jakuna sai zamanto ana siyar da jakunan nan da tsadan gaske jaki da bai fi 10,015 ba yau ana sayar da shi 80,000, 90,000 har da fi ya kasance a yawancin karkara na arewacin kasar nan yau baka iya ajiye jaki a gidanka da kai da daddare su za su zo su kwashe su ɗibe su tafi da su su je su siyar a kasuwannin ko wasu wurare a saboda wannan a kasashe da yawa na duniya sun hana kasuwanci akan jakuna ko kuma wani bangare nasu a zuwa yanzu an samu kasashe 19 da suka hana wanda kasar Pakistan ita ce ta farko da ta fara hanawa a nan nahiyar Afrika muna da kasashe da yawa irin su Senegal su Mali su Burkina Faso su Niger su Ethiopia su Chad wanda duk sun hana wannan kasuwanci na jakuna
amma ga Haruna Ibrahim na cibiyar bincike akan dabbobi da albarkatun gona ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria yace yana da ja akan wannan dokar
mutane sukan yi kasuwanci na jakunan nan sukan samu abin da za su ci da iyalansu wanda ba haram bane ka je ka sayi jaki ka sayar ka irin siya da sayarwa na jaki ka samu kuɗi ka je ka ciyar da iyalanka so idan wannan bill din aka yi passing din shi into law cewa a daina sayar da sayarwa na jaki ko kuma a daina exporting fatun su kin ga to mutane da dama za su rasa hanyoyin cin abincin su saboda haka ne muke kira da ita gwamnati da kuma private sector su zo su haɗu a yi collaboration da su da NAPRI a ga ta yaya za a yi a fito da yanda za a samu wato population na wannan dabbobi ya daina yawa a yawaita su a ƙasa instead of a ce an rage su suna ta raguwa hakan
nan a nan wani jami'in kungiyar kare jakuna na ƙasar Ingila Simon Pope ya bayyana goyon bayan kungiyar su inda yake cewa
We have a global campaign which is aimed at arresting that or stopping that unsustainable offtake of donkeys around the world. So one of our key objectives is to try and lobby governments or regional bodies to be able to actually make them fully aware of the impact that the trade is having and which shows no signs of relenting.
Simon Pope ya ce suna bi kasa-kasa a kungiyance domin faɗakarwa a game da muhimmancin ceto rayukan waɗannan dabbobi da ke da muhimmanci a rayuwar jama'a. Musamman ma a kasashen Afirka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.